بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa masu albarka barkanmu da saduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a wadda shine yazo daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya mun hadu domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka littafin akhtari wadda babban malami al-sheikh abdurrahman al-aqdari ya wallafa shi muna addu'a Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa karatun da ya gabata a baya mun kwana karkashin fasalin nan da ya bude shi mai suna faslun fi tahara kuma Allah da ikon sa mun gama shi gaba daya abun da ya rage mana shine mu shiga sabon fasali ga waɗanda suke da littafin a hannunsu daga shafi na 11 a wannan shafin ga faslun fin najasa fasali da ke magana akan abun da ya shafi najasa to kamar yadda ya saba al'adar littafin yakan yi abun ne a sigan tambaya da kuma ba da amsa to ya fara da cewa su'al tambaya ماذا يفعل اذا تعينت النجاسه شم ميزا ايكتا اذا النجاسه تبين aka gano wannan abun najasa ne sawa'un a jiki ne ko a jikin tufafi ko kuma inda mutum zai yi sallah ya hangi najasa ko aka hango masa to idan haka ta faru ya mutum zai yi amsa yace idza ta'ayyanat an-najasah idan najasa ta bayyana aka gano cewa lalle wannan abin najasa ne busila mahalluha ba wani abun da zai tsarkake wannan face a wanke gurbin inda aka ga wannan najasa din fa inil tabasat idan ta kuya ya kasance an tabbata najasa ya taba jikin wannan tufafin ko ya taba jikin mutum ko ya taba inda zai yi sallah to amma kuma wataƙila saboda ya bushe ko dai wani abu ya sa an kasa gano haƙiƙanin inda najasan yake to idan haka ta faru gusila thawbu kullahu za a wanke tufafin gaba ɗayansa saboda a fita daga cikin abin da ya shafi kokonto idan aka yi haka sai ya zama kenan duk wani taraddadi an kau da shi a gefe to kafin mu yi nisa ya kamata mu san me ake nufi da shi wato an-najasa din a lugar larabci idan aka ce an-najasatu ma'anansa shine al-qadara wato shine datti ko dauda wannan shine ake ce masa an-najasa a fuskan abun da ya shafi istilahin malamai ina nufin malaman fiqhu kenan idan suka ce an-najasa abun da suke nufi da shi shine a duk wani abun da zai hana mutum yayi wani abu na ibada suna cewa qadrun muayyanun yamna'u jinsuhu as-salah wato shine wani gurgudu wanda yake sananne ayyananne wanda duk wanda ya shiga cikin wannan layin ya shiga cikin wannan zurin zai hana mutum yayi sallah tare da wannan najasa din kalbauli kamar abun da ya shafi fitsari najasa ne waddami kama abun da ya shafi jini najasa ne wal khambi kama abun da ya shafi giya shi ma najasa ne duka waɗannan ababe idan suka taba jikin mutum ko tufafinsa ko inda zai yi sallah, ina nufin shimfiɗan da zai yi sallah, to duka ba za su halatta masa yi sallah akai ba face sai ya wanke sai ya tsarkake su. To wannan shine ma'anan abin da ya shafi najasa. Nan ba wai mun takaita cewa iyakansu ba kenan, fitsari, jini da abin da ya shafi giya. Kun ga a ciki akwai abin da ya shafi bayan gari ba haya kenan, sannan daga ciki akwai abin da ya shafi maniyi, duk da kasancewa akwai sabani wajen kasancewansa najasa ko ba najasa ba. To amma dai mafi yawancin malamai suna sa shi a layin najasa. Kamar abin da ya shafi wadi da dai sauran makamantansu, duka wannan misalai ne na abin da ya shafi wato najasa. Don haka idan irin wannan ya faru, ya taba jikin tufafin mutum ko inda zai yi sallah ko jikinsa, gangan jikinsa kenan, to ba zai yi sallah ba face sai ya tsarkake, sai ya tsaftace wannan najasa din gabanin ya samu daman yin sallah, sallan nasa ta kasance karbabbiya. To a nan wurin galibi sai kaga cewa mu dai lokacin muna islamiya, galibi yadda ake fassarawa fa inil tabasat, sai kaga an ce idan ta warwatse, haka ne galibin fassarar da ake, kuma shi aka gada. Tare da cewa akwai dan kuskure gaskiya a fassara din, domin al-labsu ko lubsatun duka mazzarin kalmar ne, ko kace al-labsu ko lubsatun, wato abu ne wanda ya samu asali daga kuyar abu ya zama abun bai fito fili ba, wanda daga nan ne aka samu lafazin al-libas. Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, Allah ya ce su mata tufafi ne gare ku kuma ku ma tufafi ne gare su, ma'ana ku masu sirranta musu aibin su ne yadda ya kamata, su ma su kasance masu sirranta muku aibin ku. Don haka wato abin da ya shafi kalman yana nuna oye abu da kuma sakaye shi da rashin ganin sa, shine ma'anan al-lamsu din. Abin da ya bayyana mana wannan fadin Allah subhanahu wataala cikin suratu al-Imran da yake magana da Yahudawa, yake cewa ya alal kitabi la talbisu wa la talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, kada ku kasance kuna masu cudanya tsakanin ƙarya da gaskiya, kuna koya abin da ya shafi gaskiya din alhali kuna sanin da cewa abin da kuke nan ba daidai bane. Don haka kalman wa la talbisu al-haqqa shine koye gaskiyan, cakuɗa shi da waninsa ta yadda za yi rikitar da mutum ya kasa gane wanne ne hakikanin abin da ya shafi gaskiya din. Wannan shine hakikanin ma'anan al-labsu ko al-lubsatu, shine koye abu da kuma rashin bayyanansa ta yadda mutum ba zai gane hakikarsa ba. Don haka hakikanin fassara in tace idan ka zo sai ka ce fa'ilil tabasat, idan najasan ta koya ta rikitar ba a gano ainihin muhallinta ba, kamar misali fitsari ne aka yi ko ya tsattu a jikin tufafin, sai kasance ka kasa gane ina ne wurin sakamakon bushewan wannan wurin, tunda an san fitsari abu ne wanda yake ruwa-ruwa kuma da zaran ya sha iska zai bushe. To da aka da ya bushe sai aka mance, aka kasa gano ina ne inda fitsarin nan azu ya taba ne, to kun ga an samu kai a cikin rudani. Don haka abin da yake na dole kawai a wanke tufafin gaba ɗaya sai a fita daga cikin kokonto, ko kuma a jikin sallaya ko mashimfiɗin an tabbatar cewa lallai yaro ya hau ya yi fitsari, ko wato an sa wani abu na najasa wadda tabbas an san wannan abun ya faru, to amma a yanzu abun ya bushe ba a gano gurbinsa ba, to mafita kawai kana tsaya canke-canke ana a izatan nan ne kuma ya zama ba nan ba ne. To da haka kawai sai a wanke duka, da zarar an yi haka shikenan an fita daga cikin kokonto, duk wani shakku ya kauce nan. Wannan shine ka'ida. To amma nan da yace ghusila thawbu kullahu, za a wanke tufafin gaba ɗayansa, ma'anan wannan ba yana nuna cewa idan mutum yana sanye da babbar riga da ƴar ski da wandanta, idan idan wani abu na najasa ya taba jikin tufafin ya kasa ganowa, to duka sai an wanke saddin gaba ɗaya ba. Don haka idan har ya gano cewa wannan abinda ya taɓu na najasa a jikin tufafin sannan a wando ne, to ana nufin tufafin a nan shine wandon kawai, ba ruwan riga. Idan a riga ne, yana da yaƙinin lallai a riga ne, amma yanzu a jikin rigan ya kasa gano inda abun ya taba, to iya rigan kawai za a wanke, in babban rigan ne haka. An fahimta, kada ɗauka cewa a wanke tufafin duka, to da haka sai an cire babban riga da ƴar ciki da wandon, wataƙila da singileta daga a'a. iya inda ake ganin a jiki ne ya taba to shikenan idan kuma ana ganin abu ne wanda ya shafe su duka misali mutum ne ya zo cewa ya alwala zai yi sallah zai taho masallaci a wani kwararo na hanya a lungun da yake fitowa sai aka kwaro wani ruwan da bai san me ingancin sa ba ta iya yiwa wannan ruwan na fitsari ne ko dai wani abu ne da sawar da bai gane ba kuma sai ya zama ya taba da babban rigan da yar cikin mana ya dan taba duka kayan nasa to kaga nan sai ya zama wanke wanda za a yi din sai ya shafa duka domin me ya shafi duka da shi babban rigan da yar cikin da koma menene amma idan ya zama iya abu ɗaya ya taba to kalman gusila thawbu kullahu ba zai yi a ce ai wanke duka wa har ma wanda ba a tunanin ya taba din ba to wannan shine fikihu din da fatan Allah ya sa mu gane don haka idan har tufafi ya samu najasa najasan ta bayyana ga wurin to kawai iya wurin za a wanke iya shatin wurin idan hannu ne a wanke iya inda wajen ya taba idan a jiki ne ko kafan wando a wanke iya wurin in dai ta bayyana bai bushe ba wajen bai bata ba a wanke iya wurin amma idan ya bace ya zama ba a gano ba saboda ya bushe ko dan saboda abun ya tartatsu yayi yawa sai ya zama na mafita kawai a lokacin shine a wanke tufafin gaba daya saboda abu ta daga cikin abun da ya shafi kokonto domin Allah subhanahu wataala ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a da amma yuribuka ila ma la yuribuka kabar abun da kake kokonto ka koma kan wanda ba kokonton sa idan har ya zama na wajen ya rikice baka gano hakikar sa ba sai kai cancitan kana ganin nan ne ko nan sai ka je ka wanke nan din alhali kuma hakikan yadda abun yake can ne kaga an samu matsala kenan amma da zaran ka wanke tufafin duka to da inda ya taba din da inda bai taba ba ka fita daga kokonto abun ya wuce abu na gaba yace su'al tambaya mal hukmu idza shakka fi isabatin najasa menene hukuncin mutum idan yayi kokonto cikin samuwan najasa yana kokontan shin najasa ya taba wannan tufafin nasa ko kuma bai taba ba aw asabahu shay'un ko kuma dai wani abu ya samu jikinsa ko tufafinsa ko inda zai yi sallah shakka fi najasatihi wanda ya samu kokonto game da kasancewan wannan abun najasa ne ko ba najasa ba to wannan shine tambayar me hukuncin mutumin da ya samu kansa irin wannan yanayin wani abu ya same shi wanda yana kokontan najasa ne ko ba najasa ba ko kuma dai yayi kokonto wajen samu wannan najasan shin yayi fitsari dazu bayan yayi alolan nan ko bai yi ba shin lokacin da yayi alolan nan bayan ayi sallar azhar gashi yanzu al'asar ta zo tsakanin yayi tusa ko yayi wani abu da ya warware alalan ko bai yi ba to shine tambayar da malai yake me hukuncin wanda ya samu kansa irin wannan shakkun me mafita jawab amsa yace wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda ya kokonto wajen samu wannan najasa ma'ana yana tunanin yayi wani abu da zai karya masa alola yayi hoto ko yayi fitsari ko yayi bahaya ko dai wani abu ya faru wanda tabbas in ya faru alolan sa ya kare to amma sai yana kokonto shin wannan abun ya faru ko bai faru ba ko kuma ya kasance yana tunanin a wato wannan najasa da wani waje ne da ya zama an aje yaro kusa da wurin kuma tufafin sa na wurin sai ke tunanin shin zaman da yaron nan yayi fitsari a wurin ko bai yi ba ko kuma tabbas ya ga alaman yayi fitsari amma yana tunanin shin ya taba kayan sa ko bai taba ba to idan har ya samu kansa a wannan kokonta nadaha mafitan shine sai yayyafi yayye faruwa akan wannan tufafin nasa ko a jikin sa din ko a inda zai yi sallah ina nufin sallayan sa ko mashimfudin sallah din don haka da zaran an yi yayyafi ba wancewa ba yayyafa ruwa za a yi shikenan amsa daga cikin wannan rudanin wannan kokontan ya kawo kawai in ka samu kanka irin wannan kokontan sai ka yayyafa ruwa a daidai wurin da kake ganin lallai najasa din ya faru wa ina sabahu shay'un amma idan ya kasance wani abu ya same shi ma'ana wani abu da ya zo ya taba jikin tufafin mutum ko gangan jikinsa ko shimfudan sallansa shakka fi najasatihi amma sai ya zama yana kokonto kan wannan abun najasa ne ko ba najasa ba shin wannan ruwan da yake da ya biyo jikin nan din nan har na tsoma kafa na ko kuma har tufafi ne ya taba shi shin ruwan fitsari ne ko kuma a ruwa ne mai tsarki ko kuma menene shi ya kasa gane me abun ga wani abu a jikin rigansa ya kasa gane shin miye miye ne ko abun da ya shafi bayan gari ne ya taba jikin rigansa kun ga ga dai abun amma yana kokonto shin najasa ne wannan abun ko ba najasa ba to idan haka ta faru fala nadha alaihi, to wannan babu ko yayin akayin sa, tunda har kokonto irin wannan ya shiga na cewar yana tunanin najasa ne ko ba najasa ba, to a lokacin babu katan ma sai yayi wani yayyafi, in sallan zai kawai sallan sa zuciyarsa dai bai da wata matsala, duk wani abin da zai sai zama yayi shugaban sa gadi bai da wata damuwa. To wannan masalan da malai ya kawo masala ce ta ijma'i, kusan dukkan malaman mazhabin nan akan ta suke cewa idan har mutun ya kasance wani abu nan da sa ya samu tufafin sa, mana yayi kokonto wajen samu wannan najasa din, to wannan idan yayi faruwa ba bukatan wanki, yayi faruwan nan ya wadatar da shi, zai duk wani abu na ibada da ake yi ba tare da ya samu wata matsala ba, sakamakon yayi ya faruwa ya kauda wannan abun da ya shafi najasa din. Haka nan da wani abu zai same shi wanda yake kokontan najasa ne ko ba najasa ba, to wannan kuma ba bukatan ma sai yayi wani yayyafi, domin suna cewa al-yaqinu la yazulu bishak, wannan kaida ce usuliyya, cewa yaqini babu wani abun da yake gusar da shi sai yaqini dan uwansa. Da haka idan kana kokontan wannan abun da dasa ne kuma da dasa baka dauka cewa ba da dasa bane, matukar kokonto ya shiga. Amma idan kana da haqiqanin tabbas din cewa da dasa ne, ko inda aka koro ruwan ko inda abun ya taba kan muhallin da aka san najasa ne ake yi a wurin, to wannan baka da wani kokonto, kawai ka dauka najasan ne sai ka je ka wanke. Amma sadda ya zama wani abu ne wanda ake ganin najasa ne ko ba najasa ba, mutum ne yana karkashin wani gida sai aka zubo wani ruwa ta saman bene, to bai sani ba shin wannan ruwan ruwa ne na wanke hannu ko ruwan menene bai sani ba, to wannan kawai ya dauka cewa ruwa ne mai tsarki, tunda koro ruwan nan ta sama bai nuna cewa lalle ya zama mutun zai bi tsari, kuma a ce wai ta sama zai bi tsarin ya zubo shi a bisa ga hankali, haka ba zai faru ba. To da haka sai mutun ya dauka a cewa wannan abun bai da wani matsala, tsarkakeken abu ne, zai yi sallan sa, ba zai yi wani kokonto game da wani abu na rashin tsarki tattare da shi ba. Abu na gaba malai yace su'al tambaya, ma da yaf'alu idza tadhakkara najasatahu fi ssalah, menene mutun zai aikata idan ya tuna cewa ya akwai fa najasa a jikinsa, alhali yana cikin sallah ne wannan tunanin ya zo masa. To wani sha'anin Allah, galibi Allah da ikon sa kasancewar shedan ya riga alƙawari cewa zai zo mana ta gaba gare mu, ta baya da mu, ta dama, ta hagu, sai yayi kokarin da zai batar da mu ya hana mu bautan Allah domin ya samu abokan rakiya da dasu raka zuwa wuta, Allah ya tsare mu. To wannan yasa shedan yake fafutuka ta duk yadda za a yi, sai ya dauki hankalin mutum akan ibadan Allah. Wataƙila ba ku taba gudawa ba, amma ya sha faruwa, mutane da yawa suna bada labari, sadda wani abu ya shiga masa duhu, idan mutum ya kama sallah sai ya ga shedan ya zo ya tuna maka wannan abu, sai ga tunaninka ya tafi kaje ka tuna abu. Shi yasa wani daga cikin tabi'ai yake cewa shi galibi idan ya nemi wani abun sa ya rasa, abun ya ruda shi, ya ta kokarin ya tuna abun ya kasa, to kawai mafutan sa yakan yi alola sai ya zo ya kabarta sallah. Yace yana fara sallar nan shedan kuwa zai ziyarce shi, zai tuna masa ai in maki ne a waje kaza ka bari, ko a waje kaza kayar in kaza ne haka. To kun ga yadda shedan yake, da a yayin da kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat qurratu aini fi ssalah, an sanya nutsuwan zuciya na a cikin sallah. Idan kana so ka ga nutsuwan annabi da tara hankalinsa kake yana sallah, amma mu yanzu galibi kusan da an so ma sallar ne tunaninka zai fara rabuwa, shedan da yazo ya ta wasa da kai, ka rasa gane kai dai kana gurin, amma kuma da a irab ka nawa baka san ma an yi ba, kawai kana bi ne du hakan nan. Galibi kusan yanzu halin da kuka tsinci kanmu a ciki kenan, sai dan kadan Allah ta'ala ya yaye mana. Don haka lallai idan za mu yi sallah mu watsar da dukkan wani abu, duk wanda kuma ya kasance irin wannan kokontan ko ziyarar shedan din yake yawan damun sa, to ana so ko da kana cikin sallah sai ka yi ta'awudhi a kafadanka na hagu, kana sallah ba tare da kafurta ba, mana ba tare da aji sauti ba, laki a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka tofa sau uku, to insha Allah zaka kauda wannan, sannan sai ka yi ta kokari wajen yakan zuciyarka yadda zaka dawo da hankalinka waje guda, ka kaddara kamar gashi Allah yana ganinka. Wannan daman kuma shine muqami ihsani, anta abdullahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bauta wa Allah kamar gashi kana ganin sa, kana ganin Allah zaka yi wasa, zaka yi wani abu na warge ko hankalinka ya tafi wani gu, to idan kana ganin lalle ba zaka yi kaddara haka ba, to sa'a zuciyarka, to fa lalle shi gashi yana ganinka, to kaga ya samu ka ido yana kallon me kake yi, ya zaka yi wani abu na wasa ko na warge, to ka sa wannan a ranka, wannan zai taimaka maka wajen tattaro tunaninka da haka da hada hankalinka waje guda, ta yadda ba za ka rika wasa ko shedan yayi yawo da hankalinka ba. To saboda haka idan mutum ya samu kansa a irin wannan yanayin najasa ya same shi amma sai ya manta wataƙila yayi fitsari bai tsarki ba wataƙila yayi ba haya bai tsarkake jikinsa ba wataƙila ma janaba ne tare da shi duka ya manta bai wani abu na tsarki ba kawai da yazo yayi alola yaji an jira sallah sai ya shiga masallaci aka kabbarta sallah aka fara sallah ya fara kenan wataƙila tun a raka'an farko ko a na biyu sai gashi ya tuna cewa fa lalle akwai matsala lalle fa dazu fitsarin da yannan bai tsarki ba ko kuma dazu ko wani abu ya taba jikinsa bai tsarkake ba ko kuma akwai majanaba tare da shi to idan irin wannan ya faru mutun ya tuna da nadasa lokacin da yake sallah ina mafuta ga mafutan yace jawab amsa wa man tadhakkara najasata huwa fi ssalati duk wanda ya tuna da najasa alhali ya riga ya tsunduma a cikin sallah an riga an fara sallah hukuncin sa nan qata'a lalle ya yanke sallan take yayi sallama yaje ya yi tsarki ya saki alola sannan yazo yayi sallan ko da ya samu idar ba matsala bane wannan shine hukuncin sa illa an ya khafa khurujal waqti kawai inda haka ba zai yanke sallan sa ba shine idan ya tsoron fitan lokacin sallah din misali ne kasance fara sallan da ya dinma a kurarren lokaci ne lokacin sallan yayi kusa karewa yayi kusa fita to kuma gashi yanzu idan har yace zai tsaida sallan yaje wataƙila najasan nan wanka ne sai ya nemi ruwa yayi wanka ko sai ya dima ruwan ma ko sai ya shiga bayan gida yayi tsarkin yazo ya saki alola gabannin yaje ya dawo din har yayi sallan lokacin sallan da ta kare to idan haka ya faru wannan ba sai ya yanke sallan ba ya karasa shi aka tarda cewa akwai najasa tare da shi domin wato abinda ya shafi kula da lokacin sallan yafi karfi akan kula da abinda ya shafi najasa din almuhafazatu ala waqti as-salah a'la wa aula min almuhafazati ala an-najasa wannan shine kaidar su cewa kula da lokacin sallah din yafi karfi sama da kula da abinda ya shafi tsarki din ko najasa mutukar dai bisa kuskure ne bisa mantuwa amma mutum ba zai haka da gangan ba mutum ya haka da gangan lalle sallar sa ta tashi aiki babu ita amma ya riga ya manta ne har ya fara sallah to idan har ya tuna kuma tabbas akwai yalwan lokaci akwai ragowa sosai to a lokacin sai ya yanke sallan ya je ya tsarkin sa ya dawo ya zo ya sallah idan kuma lokacin kurarre ne to kawai ya cigaba da sallan sa kuma sallah ta yi ba bukatar sakewa kai dai kawai na gaban ne zai kiyaye ba zai sake yin wata sallan ba kuma sai bayan ya kyautata tsarki ya kawar da wannan najasan da ya tuna ta din lokacin da yake wancan sallah din amma ita kan wanda yayi sakamakon kurewar lokaci ta riga ta yi har agun Allah subhanahu wataala abu na karshe a babin da ya kawo yace su'al ma hukumu man salla biha nasiyan menene hukuncin wanda yayi sallah da ita wa najasa din wanda ya salla da najasa nasiyan yana mai mantuwa a bisa mantuwa sai gashi yayi salla da najasa bai sani ba sai bayan da aka yi salla din ne yake tunawa sallar da dai dazon nan fa ashe akwai najasan fa da ban kawar ba to wannan idan haka ta faru ya zai yi kun ga wancan ya tuna yana cikin sallar wannan kuma bai tuna ba har sai da aka yi dadda sallar wa man salla biha nasiyan duk wanda yayi sallah da najasa yana mai mantuwa ba da gangan ba wata zakkara ba'da salam sai ya tuna da haka din bayan ya riga yayi sallama a ada fil waqti to wannan dai sake sallan akan lokacin sai ya je tsarkin ya dawo sai ya sake wannan sallah din bayan ya riga yayi ta bayan an yin ne sai yake tuna cewa fa lalle najasa tana nan a jikinsa bai tsarkake ba wataƙila yayi wani fitsari da bai tsarki ba ko yayi bahaya bai tsarkake jikinsa ba ko ma wataƙila janaba ne ta same shi bai yi wanka ba ko kuma a cikin tufafin nasa ya ta lalle ya ɗauki yaro ya masa fitsari amma sai ya manta yayi sallah da wannan rigan to gashi kuma yanzu har yayi sallah to shine yace mafita shine a'ada fil waqti mutum sai ya sake sallan take akan lokaci yayi maza ya je tsarkin in riga ne ya wato ya samu najasa din ya cire rigan ko ya canza wata ko ya wanke shatin wurin in ta koyo kuma ya wanke duka rigan kana sai zo yayi sallah in fitsari ne bai tsarki ba yaje yayi tsarkin yazo ya saki alola in ba haya ne bai wanke ba ko bai tsarkake ba yaje yayi tsarkake yazo ya saki alola amma dai abin da nake so mu fahimta idan a jikin tufafi ne shi wannan ba bukatar saki alola an fahimta idan riga ne misali fitsarin ya taba sai mutun ya manta to da haka idan kawai ya tashi iya wurin zai wanke ko iya rigan in ta boye najasa din in ya wanke ta shikenan shi a karan kansa babu bukatar saki alwala damun ai najasan a jikin tufafi ne don haka abin da ya shafi najasan tufafi shi babu bukatar mai tufafin sai yayi alwala amma idan ya zama najasan daga jikin kai fito shine akwai bukatar bayan kai sarkin sai ga saki alwala to wannan shine kaida din muna fata Allah ta'ala ya taimake mu sai mu je abu na gaba gashi ya dan kawo fa'ida babu laifi mu karanta qauluhu mala yace fadin mai littafi ash-shaykh Abdurrahman al-Akhdari idza ta'ayyanat an-najasatu busila mahalluha idan da sa ta bayyana za a wanke iya gurbin najasan inda a fili yake wa in iltabasat idan kuma ta buya ta rikice ba a gano daidai wurin ba busila thawbu kulluhu za a wanke tufafin gaba daya to nan wajen akwai bukatar mu yi gyara idan muka koma baya mu koma shafi na 11 din kun ga a layin karshe dago ya ce gusila thawbu kullahu to donma ne ya kamata ni ma nayi mamaki tun ina karantawa kullahu ya kamata ya zama kulluhu saboda zai yi biyayya ma athawbu a kaidar nahwu naga wanda suke da fasal gobaro sai su mai da wannan fathal lamun din ya koma donma sai ya zama kulluhu yace wa inil tabasan idan ta buya gusila thawbu kulluhu za a wanke tufafin gaba dayan sa yani abun da yake nufi da wannan maganar nasa annahu idza asaba thawba masalan najasatun ghayru ma'fuun ko ghayru ma'fuun anha abun da yake nufi idan an najasa ya taba jikin tufafin mutum irin najasan da ba a yafiya a kansa sai mutum ya kawar fi mawdhi'in mu'ayyanin kuma ya zama wannan najasa din gashi nan a wani wuri ne a yinan ne an gano shatin wurin fa innahu yaqtasiru ala ghasli dhalika almawdhi'il muayyan to mutun zai takaita ne akan wanke iya wannan gurbin da ya bayyana din wanda ga najasan ana gani a wurin iya wurin kawai in mutun ya wanke tsarki ya samu na tufafin li'annahu yartafi'u bidhalika ash-shakk domin ta hanyar haka ne shakkan mutun zai kau ya kasance babu ragowar kokonto fa in lam yakun al mawdhi'u muayyanan idan kuma ya kasance wurin da najasan ya taba ba ayyanan nan gu bane ko ta kila ya watsu ne ta yadda ba za yi a ce a wanke nan a wanke tsakiya a sake wanke kasa saboda yadda abun ya tarzatsu ya watsu ko kuma a saboda ta buya ba a gano ma asalin gurbin wurin ba sakamakon ya bushe ko kuma wajen da ba a gane ba to wannan wajaba ghaslu thawbi kullihi ya wajaba a wanke tufafin dukkan sa a wanke tufafin gaba daya sai a fita daga cikin shakka da kokonto li'annahu la yartafi'u ash-shakku illa bidhalik domin shakka ba za ta taba gushewa ba face sai an yi haka din domin haka shine kawai dai zaman mutun ya samu sakewar rai ya samu nutsuwar zuciya ta yadda baya wani kokoncin cewa akwai najasa tattare da shi don haka lalle sai mu kula da abin da ya shafi tsarki na tufafin mu da na jikinmu da kuma na inda za mu yi sallah wannan abun da matukar muhimmanci wannan yasa hatta malaman hadisi galibi idan da su fara rubuta littafan hadisi a littafan su sukan fara godewa da kitabut tahara magana akan abun da ya shafi sarki sai sarki ya tabbata ya inganta kafin ibadar take kasancewa tabbatacciya karbabbiya a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka mu yi kokari wajen da inganta sarkin nan mu kula da shi wannan shi zai sa ibadar da muke na sallah wanda yake mai baituwa sau biyar a duk rana zai kasance karbabbe gudun kada a zoran tashin alkiyama mutum yana ganin yayi ta sallolin nan a zo ya ga babu komai a mizanin sa na sallah sakamakon me sarki bai inganta ba ballanta na sallar ta kasance karbabbiya saboda haka lalle wannan karatu ne mai girma wanda ya kamata mu kalle shi da ido na girma mu dada girmama abun ko mu dada kula da abun da muke karantawa din shine hikiman a karanta din kuma dan ayi aiki da shi kamar yadda aka sani galibi zaka samu sakamakon ujula da gaggawa da muke da shi kuma daman tsarin halittar dan adam kenan Allah ya ce khuliqal insanu min ajal halittar dan adam a cikin gaggawa da sauri kawai fafafa a samu ayi mafi yawanci za ka ga idan aka zo fitsari ban ce duka ba galibi sai ga mutum ma bai tsayuwa fitsarin ya gama sauka gaba ɗaya ya tabbatar babu ragowa kafin ya sa ruwa ƙarshe sai ya ga kusan rabi da rabi ake yi mutum ya zo ya yi fitsarin ba kila fitsarin bai gama zuwa ba har ya sa ruwa ya tsarke ƙarshe ragowar da zai zo din a cikin tufafin zai kare kuma ya zo ya sallan haka kaga wannan akwai matsala don haka lallai abu na farko shine sanda mutum zai yi ibada bayan ka shiga bayan gida domin ka tsarkake jikinka, ka tabbatar cewa abin da zaka yi din ya gama sauka, sannan ka tabbatar ka yi tsarkin yadda ya dace, sannan sai kuma ka zo kai alwala din domin ka fuskanci Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Idan har ya zama ka rasa wannan asasin, to sai ya zama duk ginin da zaka yi kaman gini ne akan toka, wanda mun san idan mutum yayi gini akan toka, ai ginin ma ba ma zai yi ballantana a ce zai tsaya ko ba zai tsaya ba. Don haka mu kula da abin da ya shafi maganar tsarkin nan, mu rada inganta shi. Kuma alhamdulillah gashi ya kama na hatta matsalolin da suke alaka da wannan na shakka ko kokwanto ko mutum ya tuna daga baya da sauransu, to duka sai ya zama mun rike shi a karan kanmu, domin haka da ta iya faruwa da mu a wani lokaci daga cikin lokuta ko wani naka haka ta faru da shi, kar ka samu ilimin da zaka masa bayani domin wato ya fita daga cikin shakko ko ka gyara masa abin da yake na ibada. Allah ta'ala ya taimake mu. Mu je abu na gaba, shafi na 13 yace faslun fil wudu, fasalin da ke magana akan abin da ya shafi alola. Me yake nufi da alola? Alwudu shine wato wasu ayyuka da mutum zai yi na wanke wasu gabobi a jikinsa, ayyanannun gabobi sanannu tare da niyya. Wannan shine tarifin alola, wanke wasu gabbai a jikin mutum, ayyanannun gabbai da waje kaza da waje kaza, kuma ya tinye kasance tare da niyyan alolan yayi. To idan mutum ya haka alola ta samu, abin da yasa wato alola yake kasancewa mafi muhimmanci gabanin a shigo maganar sallah, saboda shine shimfiɗa muqaddima introduction na sallah din, wanda sai in ya samu kafin sallah take yiwa ba zai koyi mutum ya tashi ya sallah ba tare da alola ba. To haka gashi mallam yanzu ya bude mana babi ko fasale na abin da ya shafi alola. Ya fara da tambaya bisa ga al'adansa, su'al kan fara'idul wudu'i, yace nawa ne farillan alola. To kafin mu yi sa a karatun, ina so in ja hankalinmu akan wani abu, tunda wannan kusan farawa ne, a gaba za mu tarar da maganar farillan sallah da sunnoninsa da sauransu. To abin da nake so mu gane shine waɗannan abubuwa da zaka ji an ce farillai ko sunnoni ko mustahabbai, mu sani cewa duka ijtihadi ne da nazari na wasu malamai da suka kallaci hadisan ko ayoyin, sai suka gano cewa lalle wannan abun yana layin farilla ne, in mutum bai yi shi ba matsala ne, wannan abun na layin sunna ne wanda ba lalle ka yi shi ba amma an ka yi shi zaka samu ƙarin lada, wannan abun mustahabi ne kowanne ya suka rika ajiye shi a gidansa. Amma mu gane cewa ba wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ware cewa sunnonin alola guda bakwai bane, babu hadisi da aka samu wannan farillan alola guda kaza ne sunnonin sallah, a ba za ka samu wannan hadisin ba. Malaman fiqh ne a nazarinsu da tattaro hadisan da yadda abun suke kasancewa suke bada waɗannan hukunce hukunce su sa abu kaza da abu kaza a layin farilla, abu kaza da abu kaza a layin sunna, abu kaza da abu kaza a layin mustahabbai da sauransu. Da haka ina so mu fahimci wannan da kyau, duka wato ijtihadin da kuma kokarin su malamai ba wai ƙarar hadisi ne yake nuna haka din ba, kuma suna da gaskiya domin su Allah ya ba su wato abin da ya shafi ahalliya, suna da wannan daman saboda ilimin da Allah ya ba su, suka kyallaro suka gano ta hanyar haɗa dalilan, ya suka gano lallai wannan abin ya shiga cikin layin farillai wanda dole ne kawai a yi shi, in ba yi shi ba babu wannan ibada din. Ina fata an fahimta. Don haka fasalun fi wudu'i yace kan fara'idul wudu'i nawa ne farillan alola, amsa yace fara'idul wudu'i sab'atun, farillan alola guda bakwai ne. Gabanin mu ne sa me yake nufi da farilla? Alfardu shine abin da yake na wajibi, kusan kalma ne wanda ta zama bahaushiyan kalma ma, da zaran an ce farilla bahaushe zai gane shine abin da yake na dole na wajibi, ba makawa sai an yi shi kafin abun ya tabbata, shine ake ce masa farilla. Don haka alola yana da farillai guda bakwai, na ɗaya daga ciki shine anniyatu, daura niyya. Me yake nufi da niyya? Shine qasdul qalb, wato zuciyanka ya kudiri zai yi abun, ka yi himmatu ka ji a ranka wannan abun da zaka yi abu kaza ne, shine ake cewa niyya. Kuma kaida ba a furta niyya da faki, ma'ana la yutalaffazu bihi, ba za ka zo yin wani abu na ibada ka ce sai ka furta ba, wuri ɗaya ne kawai a tsarin shari'a wanda aka yadda mutum zai faɗi niyya shine yayin yin ihramin aikin haji ko umra. Lalle wannan idan mutum ya zo zai yi ihrami a miƙati, zai ce labbaika hajjan wa umratan in hajji da umra ne ko labbaika hajjan in mutun yana abin da ya shafi wato aikin haji ne kawai ko kuma labbaika umratan idan umra ne ba ma lokacin aikin haji ba don haka a lokacin kan mutum bayan yayi niyya din ana buƙatar fadan sa amma bayan wannan niyyan azumi niyyan sallah niyyan alwala duk wani abu ba a furta niyyar sa yayin da za a yi ibada din don haka dai niyya shine wato kudirin zuci ka ji a ranka zaka yi abun to wannan shikenan niyya ta samu kuma farilla ne a dukkan ibadan da mutum zai yi sawabin sallah ne sawabin azumi ne sawabin alwala ne duk wani abu da mutum da ya dole ya zama da niyya bisa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa lalle kowanne abu yana tare da niyyarsa niyya ce yake bambanta tsakanin ibada da al'ada yanzu kun ga misali alwalan da muke bayani a kayansa za a iya samun wani shi ya je filin bal ne ya watsake jini bayan an taso sai ya ga wani bohol ko wani famfo sai ya tsaya a wurin ya wanke jikinsa a sigin alwala ya wanke hannunsa ya kurkure baki ya wanke fuskansa ya wanke hannayensa ya dan shashafe kansa ya wanke sawayensa sai ya zama dai kore-koren da ya samu a filin bal din ya kawar da shi to kun ga wannan ya zo da shi a sigan alwala amma niyyarsa alwala ne a'a niyyarsa kawai ya dan tsaftace jikinsa dan kar ya shiga gari a ganshi da dauda a ga kora a tare da shi amma da zai yi niyya a ransa cewa wannan abin da yake din alwala ne to da shikenan ta zama alwala har sallah zai yi da ita amma koda ta zama a sigan alwala daga farkon ta har karshen ta irin yadda ake alwala haka yi amma shi ba da niyyar alwala yayin da ta zama alwala ba in ya tashi zai yi sallah sai ya sake yi saboda an rasa niyya a wannan abin da yake din don haka niyya dai wajibi ne dole ne mutum ya san a ransa cewa wannan abin da zai din sunan abu kaza ne kuma da niyyar ibada ne abu na farko kenan wa ghaslul wajhi abu na biyu shine wanke fuska lalle wajibi ne duk wanda zai alwala ya wanke fuska idan da mutum zai yi kuskure ko mantuwa yayin da yake alwala sai ya tsallake wanke fuska to wannan alwalan nasa babu ita dole dai a gaba zai mana bayani idan aka sami irin wannan kuskure din ya za a gyara shin sakewa za a yi ko kuma ya za a yi da mu zo a gaba don haka wanke fuska lalle farilla ne alwala to idan aka ce fuska ya jama'a ana nufin wato abin da ya kama daga mafarin gashi zuwa abin da ya shafi wannan makogaron mutum ta fuskan tsayi kenan shine ake nufi da fuska amma idan nace mafarin gashi ana nufin gashin da yake daidaitaccen mutum wanda bai da matsalan sanko misali kusan akwai masu irin wannan kar mutum ya dauka to an ce mafarin gashi watakila shi kuma gashin sa a can tsakiya ne ya dauka tun daga can zai fara wankowa kenan don haka mafarin gashi a daidaitaccen mutane ko da mutum na da sanko dai ai ya san mafi yawa ga inda mafarin gashi din yake to don haka daga mafarin gashi zuwa azzikin zikin din shine wato dan kasan haba haka ba wai nan ba kasan haba din jikin makoshi to shine tsayin fuska wato shine fuska ta fuskan tsayi idan ko muka dawo ta fuskan fadi shine daga jikin kunne zuwa jikin kunne daga kunnen dama zuwa kunnen hagu shine fadin fuska don haka kai idan mutun yazo alwala akwai bukata lalle zai wanke wannan waje da muka ambata daga mafarin gashin sa ya ritsa da tsakanin kunnuwansa da kuma abin da ya shafi hatta habansa kar alwalan ya tsaya iya haba nan ana so shi kansa haba din ya shiga amma kuskure ne ko mutum ya shigar da abun da ya shafi wuya yawa dan kun ga kenan abun na karewa daga kasan haba din kana zarcewa kuma wuya zaka tarar to banda nan iya karshen haba din iya inda wato wanke fuska din yake karewa to wannan wankewa din farilla ne wajibi ne mutum da zai alwala yayi shi na biyu kenan na uku wa ghaslul yadaini ila almirfaqain da wanke hannaye guda biyu zuwa guyuwan hannu almirfaq shine guyuwa na hannu wannan da haka ana buƙatar sanda mutum zai alwala wajibin sa ne ya wanke hannayensa guda biyu dama da hagu zuwa guyuwan hannu din abin da ake nufi zuwa guyuwan hannu wato ana nufin cewa kenan hatta guyuwan wankewan zai ritsa da shi kar mutum ya tsaya iya kan guyuwa din ba akan guyuwan da tsaya ba har shi ma guyuwan zai shiga cikin wankewa din don haka ana buƙatar sanda mutum zai alwala ya dan lankwasa hannunsa haka ta yadda guyuwan zai shiga in ka miƙe hannunka iya haka musamman zai zama akwai dan lungu ba lalle ya zama ko ina ya samu ruwa ba to amma idan kai haka sai ya zama har guyuwan ya shiga ta wanke hadda shi ba wai akan sa za a tsaya ba shi ma zai shiga cikin wankewa din don haka wannan wajibi ne kada mu manta akwai hadisin Abu Huraira da aka rawaito shi ya kasance da yaji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato tatuna yawmul qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu ran tashin alkiyama al'umma ta da su zo suna masu haske a guraben alwalansu inda ake wankewa na alwala zai zama yana kilkili ya zama kaman wani kutula fiskan nan da ake wankewa idan za alwala zai zama haske ne hannu din nan daga nan har zuwa gwiwa din nan zai rika haske kafan nan da ake wankewa har zuwa idan sawo haske zai duk inda ake wankewa alwala za su rika yin haske ta haka ake gane al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ran tashin alkiyama to jin wannan hadisin sai Abu Huraira ya kwadaitu yayi sha'awun a ce hasken sa yafi na kowa saboda haka shi idan ya zo alwala ba iya gwiwan ba har kafada yake kaiwa har kafada to kun ga wannan me hukuncin sa to abinda dai malamai suka faɗa cewa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alheri shari'a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi shi ya faɗa falalan shi ya yi bayanin har aka san ga falalan abun amma shi ba taba ganin ya wanke har kafadan ba to kaga kenan mafi kyau sai a iyayen da shi din yayi sai a goro da wannan wani istihadin sa ne wanda an bar masa abun sa kyakkyawa zatan sa ne amma a bar masa kayan sa dan kar mutun ya zo alwala ya ce sai ya shigar har kafada to wannan shine za a wanke hannaye guda biyu zuwa gwiwan hannu amma gwiwan shi ma zai shiga cikin wankewa na uku kenan na hudu wa masfur ra'si shafan kai kun san akwai banda tsakanin wankewa da shafa ko a Hausa ai a fili abun yake shafawa shine mutum ya ɗebo ruwan sai ya ba wani abin da ya shafi ruwan a hannunsa sai dai ne danshi danshin ruwan bayan ka ɗebo sai ka shafe ruwan ya dan zuba to sai ya zama sauran danshin ne zaka goga to shine ake cewa shafawa don haka shi kai ba jikawa ake a wanke ba shafawa ake kamar da aka sani don haka shi wannan shafan kai din wato farilla ne a cikin alwala wajibi ne mutum ya yi shi wa ghasulur rijlaini da kuma wanke sawaye guda biyu to kun ga anan idan da za mu maida wato wasalar round din nan ya koma fataha a yamakon rijlaini sai ya koma rajulaini kun ga ya zama ma'anar ya canza rajulaini mutum biyu kenan mazaje rijlaini kuma sawaye guda biyu a gane wannan wa ghasulur rijlaini da wanke sawaye guda biyu kafafuwa ilal ka'baini zuwa idan sawo an san idan sawo dan wannan dan kashin nan wanda gashi ta nan da kuma ta ciki to ana so mutum ya wanke har wurin kuma wankewan kamar da muka faɗa wajen wanke hannu shi ma wannan idan sawun zai shiga ba wai ana nufin wato a kansa mutum da ya tsaya ba shi ma zai shiga cikin wankewa din shi ne alka'abai da aka wajibi ne wanke sawaye guda biyu amma ba wannan muna ta faɗan farilla wajibi saboda a daɗa fahimta sai fa in mutum yana da iko domin shi a ƙa'idar ibada ana yi ne mastata'atu kenan da za a samu wanda yake da laluran wata ma ba sawayen duka wannan shi kaga ba bukatar sai ya wanke ba abin da zai wanke a wurin domin abin da Allah ya ce a wanke sawaye to shi ko babu sawun inda ake wankewan babu daga shi in ya zo babu wanke kafa a tsarinsa tunda bayi da kafa ko kuma ya kasance kafan guda ɗaya ne to in ya wanke ɗayan nan shikenan ta wadatar an gane ko ya zama akwai lalura ya yi wani miki ko ya ji ciwo an daddaura masa bandeji ko wajen yana fidda ruwa ko me to da irin wannan in ya zo ba sai ya wanke ba sai in ya zama akwai dan wani gurbin da zai yi dan wankewa ba duka ne ciwon ba to sai ya wanke iya inda ba ciwon sai ya bar waje mai ciwon domin gudun kar ya sa ruwa ya dade chaba ciwon idan komawa baya a yankon ya samu sauki da wuri sai ya zama an samu jinkirin warkewansa to duka wannan shari'a yana kallon su ta da cewa abun farilla ne amma aka samu lalura to duka wannan farilla yana kawuwa kuma sallar mutum tayi alwalansa tayi abu na shida waddalku da cucudawa ma'ana sanda mutum yake Allah ba kai ruwan zai rika zubawa ba ana so kana yi kana dan gogogawa shine ya cucudawa mai yawa ka rika in misali a wanke hannu ne ya zama kana bibbi ba wai kawai ka fara ruwan ya bi hannunka ba ka gogoga ka cucuda wannan shi ma farilla ne sanda mutum zai yi alwala sawawa a wanke fuska ne ko a wanke hannaye ko a wanke sawaye illa ya kawo wajen shafan kai shine bai ciki ko kaga shafan kai ba za a ce ya wani cucudawa dama ai shi shafa ne kawai sai na karshe wal fawru da kuma abin da ya shafi gaggautawa abinda ake nufi da gaggautawa ba wai ka zo burbur kai maza kai alwala ba abinda ake nufi shine ya kasance alwalan kai yana da wato takaitaccen lokaci ta yadda ba za ka dau lokaci kana ta alwalan ba ta yadda har wani gaban da ka gama wanke shi ya bushe kafin ka je wani gaba yanzu misali za ta iya mutum ya zo ya fara alwala ya zo wanke fuska zai kama wani danna waya ko a kira shi a waya ya ta waya wanda kafin ya gama wayar zaka samu ƙarshe har fuskanta goshe to kaga wannan ba damu ya cigaba fa sai dai ya dawo da farko tunda har gaban da ya sai akan da ta riga ta goshe kaga ba samu gaggawa an samu jinkiri alwalan nasu ya dauki lokaci sakamakon wayar da aka masa koma me don haka min damu zuwa karatun gaba in har ya zama gurbin alwalan mutum inda ya wanke na ƙarshe kafin ya tsaya har ya bushe to ba maganar cigaba sai dai ya dawo baya amma an bai bushe ba koda ya kai dan minti 2 minti 3 akwai jika to shikenan kai dorawa zai sai ya karasa alolansa don haka ana bukatan alfau gaggautawa kar mutun yayi tanawa kuma wajen yin alolan ka wanke fuska kuma ka tsaya kana wani tadi ko mutun ya tsaya wani abu daga baya sai ya zo ya wanke hannu haka da sauransu a ana so ya zama a lokaci guda za a yi shi a jeranta kai wannan daga wannan sai wannan ka samu kai dadda alolanka wannan shi ma farilla ne kuma wajibi ne a yanda mutun zai alola don haka da mu dakata nan saboda ga lokacin ya riga ya sako kai idan Allah ya kai mu satin gaba sai mu dora daga kan sunanul wudu sunanin alwala Allah ya wafakar da mu ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin.